أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أننا مكسابا يوم غوما غوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنا شكرا دبو دا دري هدو دا أربعين دا هدو wanzo yazo dede da daya ga watan hudu 23 Gregorian calendar. Za mu ci gaba da karatun mana Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba. Har yanzu muna nan a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nuh, suratul Hud alayhi salatu wassalam. Bayan da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayanin umarnin da yau Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen istiqama da tsayuwa kyam akan harkar addini da shi da mu'minin da suke tare da shi, da kuma inda ya hane su mu'minan da yin dagawa, har yanzu kuma ya hane su zuwa ga karkata ga azzalumai, saboda karkata zuwa ga azzalumai ko kuma harka da ta shafi zalunci wato zai da sanadiyar shiga mutum wuta. To sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahirrahmanirrahim wa aqimis salata darfayin nahari wa zulfan minal layl. Wannan umarni ne daga gurin Allah madaukakin sarki. Ali ibn Abi Talha Allah madaukakin sarki ya dade shi yace ya karbo riwaya daga Abdullahi dan Abbasin yana cewa ma'anan wa aqimis salata darfayin nahar shine wato kenan sallan asuba da sallan magariba. Hakan nan kuma Imam Hassan al-Basri ya fada da Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Har yanzu Hassan al-Basri yake cewa a cikin wata riwaya inda suka yi muwafaka da Qatada da Malam Dahaq da wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin sallan safiya ne da kuma sallan la'asar. Malam Mujahid ya ce ana nufin sallan asuba ne ko kuma wato kenan sallan da ake yin ta farko yini ita ce azhar da la'asar. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Mutawalli Sha'rawi yana cewa in an ce darfu ana nufin wato kenan gefen abu. Idan ka samu abu ka tsaga shi biyu ka jalayi a tsakiyarsa, nan gefen shi ne darfu, nan gefen shi ma shi ne darfu, ko da za ka iya kucinci na wannan da wannan. Saboda haka da Allah madaukakin sarki ya ce aqimis salata darfayin nahari, gefu guda biyu na yini, da nan gefen da nan gefen. Mu a musulunce in an ce annahar yini yana farawa ne daga lokacin da alfijiri yake to, domin in mutum zai azumi na rana kaza yakan yi suhur da daddare ne, da zaran alfijiri ya fito in ya ci abinci to ya karya azumin wannan ranar. Sadaka yini yana farawa daga wannan lokacin, sannan yakan kare zuwa ga faduwar rana suma timu siyama ilallai. Sadaka daga fudowan alfijiri zuwa faduwar rana nan ne yini hidi daya da Allah madaukakin sarki ke cewa ku tsaya da sallah a gefunsa guda biyu. Idan ka je ka datsa tsakiya zai kai ka wajen kusan 12 rana ko kuma wani abu makamancin wannan. Saboda haka daga sallan asuba zuwa misalin 12 rana ɗarf ɗaya kenan, daga sha biyu rana zuwa faɗuwar rana ɗarf na biyu kenan. Ta haka idan Allah maɗaukakin sarki ya ce aqimi salata ɗarfayin nahari, da wannan ɗarfu da wancan ɗarfu, ɗarfu guda biyu a cikin wannan ɗarfu ɗin sallar asuba ne ta shiga. Don haka kenan Allah maɗaukakin sarki yana umurantar mutane da su yi ƙoƙari su tsaida sallar asuba irin yadda ya kamata a ce an tsaida ita. Ɗaya gefen kuma zai ƙunshi sallar wato kenan la'asar da azahar, don daga sha biyu isama azahar ta shiga, la'asar ta shiga. Idan a wannan ɗarfin akwai wato kenan sallah guda ɗaya, a ɗaya na biyu kuma akwai salloli guda biyu, su ne azahar da la'asar. Su ma Allah maɗaukakin sarki ya umarni da a tsaida su, shi ne ma'ana aqimi salata ɗarfayin nahar. Ta haka wannan aya tana magana akan waɗannan salloli na farilla ne, sallan asuba da sallan azahar da kuma wato kenan sallan la'asar. Sai ya ce wa zulufan minan layli, da kuma wato kenan wani maguri lokaci makusanci wato kenan na dare. A nan sai ce ya'ani al-maghrib wal isha, ana nufin wato kenan sallan maghriba da isha. Hakan nan mujahid ya faɗa da Muhammad bin Ka'ab, haka ma Katada da Malam Tahar suka faɗa, suka ce inna salatul maghrib wal isha, ai sallan maghriba ake nufi wato kenan da isha. Wa qad yahtamilu an takuna hadhihi al-aya nazala qabla al-fard as-salati al-khamsi, amma duk da haka zai iya yiwa wannan aya ta riga ta sauka tun kafin wato kenan a fannin salloli guda biyar din nan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi wato kenan Isra'i ya dawo. Fa innahu innama kana yajibu min as-salati salatani, daidai lokacin da sallah guda biyu ne wato kenan suke zama wajibi, sallah da safi da rana da kuma wato kenan daddare, salloli wato kenan guda biyu shi ne salatu qabla tulu'i shamsi wa salatu qabla ghurubiha. Yana iya yiwa haka ake nufi, wallahu ta'ala a'lam. Wa fi asna'i layli, takken dare kuma za a yi wato kenan sallar da ake cewa alqiyamu alaihi, tsayuwa, sallar tsayuwa wato kenan wanda al'umma musulmi take yin za a wannan lokacin wanda aka soke ta da sallan wato kenan farilla, wallahu ta'ala a'lam. Amma muka dubi ma'anan kalmar zulaf din nan, wa zulafan minan layli, an ce a tsaida sallah ɗarfayin nahar, gefu guda biyu na rana, sannan a tsaida sallah a wato kenan lokaci na dare makusanta. To kalmar zulaf wato kenan mufradinta shine zulfa, zulfata fara mara au zulfatan, zulfatan shine mufrad dinta, zulaf wato kenan jam'in ta kenan. Ana dafin wato kenan al-awqat al-mutaqariba, lokuta wanda suke kusa da junansu. Saboda haka idan Allah ya umarni a tsaida sallah a zulafan minan layli, lokuta masu ma'abina, kuma mun ce zulaf jam'i ne na zulfa, kuma ba a zulfa Allah ya ce ba a zulaf yake a lokuta. Don haka malamai da yawa suka tafi akan cewa wato ginin sallan maghriba ake nufi da sallan isha. Amma kuma idan ka ce sallan maghriba da sallan isha, a ƙa'idar larabci jam'i baya tsayawa akan abu guda biyu, don haka dole sai ya zama wato kenan abu uku. Jam'i larabci yana farawa daga wato kenan uku ne isama, ba kamar turanci ne ko hausa ba. Wannan yana da cikin dalilan da yasa Imam Abu Hanifa Allah maɗaukakin sarki ya masa rama yake cewa wato kenan sallar witri wajibi ne, sallar witri wajibi ne, amma bai ce farilla ba ne, domin akwai bambanci tsakanin wajibi da kuma wato kenan farilla. Saboda a cike wannan gibi da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zulafan minan layli, zulf na farko sallar maghriba, duk da cewa farilla ce kuma wajiba ce, zulf na biyu sallar isha, duk da cewa wato kenan farilla ce kuma wajiba ce, zulf na uku kuma wato kenan sallar witri, shi ba farilla ba ne amma kuma wajibi ne bisa ga wato kenan fasaran Imam Abu Hanifa Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa zaka ga tsakanin maghriba da isha da witri in mutum ya gama duka lokaci daya suke kamar lokacin su ba nisa, saboda kusancin, inda kalmar kanta ta take indicating kusa, wannan kusa da wannan, wannan kusa da wannan, wannan kusa da wannan, wallahu ta'ala a'lam. To a cikin wayannan lokuta Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a tsaida sallah. In an ce tsaida sallah, wato ya sha bamban da mujarradin yin sallah, ya sha bamban da mujarradin yin sallah, kuma ka lura kidabin na farko ana yin sa ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aiki mai salata Muhammadu ka tsaida sallah a wa'annan wato kenan lokutan me yasa aka ce haka saboda muhimmancin sallah saboda sallah in ka lura da ita da kada in ka dauki shiga cikin musulunci guda biyar to na farko shine kalmar tauhidi shine la ilaha illallah to akwai la ilaha illallah a cikin sallah na biyu malamai suka ce akwai azumi akwai nau'i na azumi da duk shika-shikensa da duk nawaqid na azumi a cikin sallah saboda lokacin da ka kammara sallah da ci da sha da wasu abubuwan da za su bata azumi duk haram ne tara kana sallah kamar kana azumi ne dan wannan lokacin sannan kamar zakka akwai wato kenan ba da lokacinka da kai dan Allah madaukakin sarki zai iya shiga ciki saboda ta kunshi abubuwa da yawa kuma in ka lura ibadu gaba daya wato kenan zaka samu suna da lokuta da ya dace da su yanzu ba gashi muna azumi ba in ramadan ya tabbata sai badi ba in zakka ta zo ta ba sai lokacin ta ba in hajji ya zo ba sai lokacin ta ba amma sallah tana da lokaci bata da lokaci kullun ne sai kai sallah kullun ne sai kai sallah sannan sallah ita ce abarda ko baka da lafiya ba dauke maka ba aka ce idan mutum zai iya sallah ya sallah a tsaye in ba zai iya ba yayi a zaune in ba zai iya ba yayi a kwance idan ba zai iya yi a wannan yanayin ba ma ya rika motsa bakin sa yana yin sallah a hakan nan ma dama akwai hankali a jikin sa yana musulmi to sallah ba dauke masa ba saboda ita ce abin da ya kamata mutum ya lazimce ta har ya tafi ga wato kinan zuwa ga ubangijin sa wannan ba don komai saboda muhimmancin wato kenan ita sallah dan haka Allah madaukakin sarki ya sanya wato kenan ita ce rukuni na farko a addinin musulunci bayan kalmar shahada da zaran mutum ya karbi musulunci ya zama musulmi to ita ce rukuni na farko wanda ya kamata a ce wato kenan dan musulmi ya tsaye da ita Allah madaukakin sarki ya ce a tsayar aqimi salata a tsaye da sallah wato in kace na tsaye da abu kaza fa ma'ana abun nan an tsayo akan sa kenan yayi game yanda ya kamata dan ce ka tsaye da sallah ana nufin kai sallah yadda ya kamata tare da hakkinta don haka idan kuma zaka dauki alƙawarin yin sallah tare da hakkinta da ya dace da ita to zaka ga cewa ayyuka na sabo duka sun fita jikinka saboda ka bada lokaci na musamman wajen kusantan Allah madaukakin sarki ka samu abin da ake kira tadrib shine training daga gurin Allah madaukakin sarki don haka Allah zai baka wata kyauta ta musamman shine haske a cikin zuciyarka na halar yana cewa as-salatu nurun azimun ko lis-salati nurun azimin sallah haske ne mai girman gaske wanda tushriku bihi qulubal muslimina da ita ne ake haskaka zuciyar masu sallah idan mutum ya kokarin tsaye da wannan hakkin wannan aya aqimi salata a tsaye da sallah din nan Allah ya masa tukushi da wannan haske a cikin zuciyarsa idan wanda shi wanda ba shi ba zai gan shi ba wanda bai ba sallah hakkin ta ba lalle ne ya samu wannan hasken da shi Allah madaukakin sarki wato kenan ya ba shi ba shi yasa zaka ga wato kenan akwai bambanci tsakanin wanda ya tsaye da sallah da wanda bai tsalla ba sai da sallah ba a cikin al'amura da wanda ya training din kansa da wanda bai training din kansa ba wato kenan a cikin al'amura wato kenan zaka samu akwai bambanci mai nisan gaske don haka Allah madaukakin sarki yace a tsaye da sallah aqimi salata darfain nahar wa zulfan min al-layl innal hasanat lalle kyawawan ayyuka yuzhimu as-sayiat suna tafiyar da wato kenan munanan ayyuka anan wato kenan Allah madaukakin sarki kai mun kace yana cewa inna fi'il al-khairati yukaffiru adh-dhunuba as-saliba idan mutum yana aikata aikin alkhairi yana kankare zunuban da suka gabata innal hasanati yuzhibna as-sayiat abinda zamu yi la'akari shi anan shine cewa akwai abinda ake kira al-hasanat akwai abinda ake kira as-sayiat menene wa'annan abubuwa guda biyu duk abinda zaka yi Allah madaukakin sarki ya rubuta maka lada wannan yana bangaren hasanat duk abinda zaka yi Allah madaukakin sarki ya sa a rubuta maka zunubi wannan yana daga cikin as-sayiat hasanat din nan idan kana yin su suna tafi da wato kenan wato wannan munanan ayyuka din ka dauke su ta hanya guda biyu. Hanyar farko shine Allah madaukakin sarki yakan wato kenan sa a kankare zunuban mutum a dalilin ayyukan da yake yi na alkhairi, a dalilin sallansa. Ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya zo zai alwala, in ya wanke hannunsa to ya wanke zunubin da hannunsa ya taba da ruwan, in ya wanke fuskarsa ya wanke zunuban da fuskarsa ta abinan da ruwan, idan ya tashi zai tafi sallah yana taku ana kankare masa zunubi, yana taku ana rubuta masa wato kenan lada. Kaga kenan alwala tana kankarewa zunubai. Haka kuma duk aikin farilla kaman zakka, kaman haji, kuma an ce ya tabbata cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk mutumin da ya je aikin haji da ake kiransa haji mabrur zai dawo daga Makka kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi bashi da zunubi ko kwaya daya, tare da kuma ladan da ya lodo wato kenan a kansa. Haka kuma sauran ayyuka gaba daya wato kenan na ibada, zakka tana kankarewa wato kenan zunubai, har nafilfili da muke irin waɗannan nafilfili injima sakwace ce kai nan gama su bata ruwa, to dukkan su in mutun yayi su suna kankare masa wato kenan zunubai. Allah yana kankarewa, Allah yana kankarewa innal hasanati yuzhibun sayyi'at, Allah madaukakin sarki yana kankarewa su. Don haka malamai sun suke cewa tunda idan kai aikin alkhairi guda ɗaya ake, in kai aikin zunubi zunubi ɗaya ake rubutawa, faman hamma bi sayyi'atin ko wa summa amilaha yuktabu lahu sayyi'atan wahida, in mutun yayi nufin zai aikin sabo sai kuma ya aikata sabon za a rubuta masa zunubi daya. Wa man hamma bil hasanati, wanda kuma yayi himmatu akan zai aiki mai kyau sai ya aikata za a rubuta masa lada guda goma, kuma ma za a iya ninkawa zama 700, kuma za a iya ninka shi ninkin ba ninkin. Taka suka ce ba sai lalle ka damu da wato kenan kankarar zunubai ba, damu da yin ayyuka na alkhairi su din za su kankare maka wato kenan zunuban naka. To da ka yawan aiki kai alkhairi yakan sa Allah ya gafarta. Har wasu malamai suna tambaya cewa to kenan aikin zunubi da mutun zai kuma za a rubuta, tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna, suna rubutawa, da kuma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun, duka suna rubutawa ko. To in an rubuta an tafi da shi ta ina za a kankare shi? Wasu malamai suka ce ɗayan biyu ne ayi, ko dai Allah madaukakin sarki ya sa halin da ya rubuta ya kankare, tunda in Allah ma ya sha wa yasabit ko, ko kuma Allah ya obalukin shikenan a ce an gafarta. Ai dama zunubi kan azaba za a yi maka a dalilin sa, to yanzu an fasa yin azabar saboda kayi wani aiki na alkhairi wanda ya kankare wato kenan wannan. Saboda haka sai ya zama wato kenan shine ma'anan kankarewa, yana rubuce an yi dokumentin din sa, tabbas kayi saban Allah lokaci kaza, amma kuma Allah madaukakin sarki ya kauda kai ga barin wannan zunubin ba a kama ka wato kenan da laifin sa ba, ai ana yin hakan nan. To ɗayan daga cikin waɗannan abubuwan zai iya wato kenan faruwa. Ko kuma idan mun ɗauki wannan aya ta wata fuska daban, innal hasanati yuzhibun sayyi'at, a lokacin da misali mutane suke zanne suke a gindin bishiya suna tadin siyasa, su zagi wannan su yabi wannan su ci naman wannan su gulmar wannan, sai ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya kira sallah, sai suka tashi suka ji za su yi alwala. A lokacin da suka tashi za su yi alwalan nan su tafi sallan nan, to ai yanzu sun daina wancan abun haka da gaba gaba. To daga innal hasanat yuzhibun sayyi'at, mun bayyana wannan a daidai lokacin da kake sauraron karatun alkur'ani, to ai ba kida kake saurara ba. Saboda sauraron ka da alkur'ani in ya yawaita yana da ragewanka da sauraron kida da sauransu, haka ne ko ba haka bane? Tafiyanka masallaci ya rage tafiyarka gurin gulma, haka da ko ba haka ba? Lokacin da ka tashi cikin dare kana sallah ya rage ka tafi ka je kai wani abu daban wanda ba sallar ba. Duk aikin alkhairi da zaka yi shi a daidai lokacin da kake yin sa, to ba ka yin wani sabo kuma. Don haka innal hasanat yuzhibuna sayyiati. Wannan irin wannan fahimta shi ce Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki yadda da shi yake cewa ma uqimat bid'atun illa umitat muqabilaha sunnati. Babu inda za a raye bid'a face a madadin raye bid'an nan an kashe wata sunna. Haka da kuma ka bada lokacin da kake bid'a ba sunna kake yi ba. Haka kuma automatically lokacin da kake sunna ba bid'a kake yi ba. Ba bid'a kake yi ba. Saboda haka shi yasa saboda haka duk lokacin da mutum yake aikin alkhairi to alkhairi yake yi, wannan alkhairi kuma ya hada shi ɗayan. Da haka innal hasanati yuzhibun sayyi'at. Da haka wannan abin nan tana daga cikin ayoyin da suke wato kenan wadaitar da mutane akan ibada. Ya tabbata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana sai da dabino. Wata mace ta zo sayan dabino a gurinsa, sai ce mata ai kwana da dabino wanda yake wannan kyau a cikin gida, mu je ki gani. Aisha sha'awar matare da suka shiga gida yana kokarin bata dabino, sai bata ankar wai ta ga ya kamata ya sumbace ta. Ta janye dai da zage-zage da abin da tsinuwa da mai mai biyu ta ja hijabi ta yi gaba tana ganin sa mutumin banza. Bayan wannan abu ya faru sai wannan hadisa sai ta dame shi kuma. Kuma ya rasa inda zai sa kansa. To haka shi da kansa ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin gafalin abin da ya faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shura sa abin da zai ce masa. To har ya sallame shi ya tafi. Kowa ya tashi da kansa zai tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kirawo shi. Da aka zo aka kira shi sai ya karanta masa wannan ayoyi, ce to aya ta sauka. Allah madaukakin sarki ya ce aqimi salati al-dharifin nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibun sayyi'at. Da haka sai ce masa mun yi sallar la'asar dinnan da kai, sai ce eh mun yi da ni, sai ce to shikenan Allah madaukakin sarki ya yafe maka saboda wannan sallar da kai, saboda innal hasanati yuzhibun sayyi'at, kyawawan ayyuka suna sharewa wato kenan munana. Sai ya ce ya rasulullahi a hadha li, wannan nawa ne? Sai ce a'a bal li ummati, ga al'ummata gaba daya. Yana cikin al'ummata gaba daya. Don haka wata rana sayyidina Ali bin Abi Talib Allah madaukakin sarki ya dade shi yana tare da sahabban sa, ya ce musu yanzu ku gaya ni daga bakar hannasi wace aya ce wadda tafi kowa kowace ba wa dan adam kaunar shiga aljanna, ya ji cewa eh insha Allah dai zai shiga aljanna. Wani sai suka kawo inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, sai ce hasanatan walakin laysat iyaha, wannan mai kyau ne ita ma ta cancanta ka amma dai ba ita ba. Wasu suka kawo wasu ayoyi daban-daban, wa mai ya'mal su'an summa yastaghfiru Allah ko aw yuzlim nafsuhu summa yastaghfiru Allah yajid Allah tawwaban yajid Allah ghafurar rahiman ko yajid Allah ghafurar rahiman. Idan mutum ya laifi sai ya tuba, Allah madaukakin sarki zai gafarta masa. Sai ce kwarai wannan mata yi daidai amma ba ita bace. Suka dinga kama kame daga ya ce a ni ba ku karanta Qur'ani ne, sai ya karanta musu wannan ayar, yace wannan ayar, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ni ya gaya mini, yace du alqur'ani babu ayar da take nuna wato kenan dan adam ya kaunaci shiga aljanna, ji cewa insha Allah shi ma dai zai shiga sama da wannan aya din. Sai ya karanta masa wannan aya, sai ya ce masa ya Aliyu, mutum daga cikin mutane musulmai bai alwala daidai lokacin da zai tashi tsaye tafi sallah ya barar da duk zunubin da suke jikinsa. Sannan ko da zarar ya fuskanci masallaci, ya fuskanci Allah madaukakin sarki, ya barar da ko sauran ma inda akwai wani wanda mai makale a jikinsa, ya koma zai tafi gaban Allah madaukakin sarki naqiyan a tsaftace. Sannan in yayi sallar kuma Allah madaukakin sarki har yanzu zai gafarta masa. Sannan ga hadisan da suke cewa in kai azumin watan Ramadana zuwa Ramadana, Allah madaukakin sarki zai kankare maka wato kenan zunuban da ke tsakani. Ga hadisin da yake cewa in kai sallan Juma'a, Juma'atu ila Juma'a, war Ramadana ila Ramadan, in kai sallan Juma'a yau to Allah zai kankare maka, in kai sallan Juma'a yau, kai sallan Juma'a mai zuwa, to za a kankare maka zunuban da ke tsakanin Juma'a biyun nan. Izashini batil kaba'ir, kuma lam tufshal kaba'ir matsawan da ba to kiran kaba'ira bai shiga ba saboda haka sai mun musu wannan ayan ita ce wato kiran ayan da tafi kowa kowace kwadaitar da dan musulmi wato kiran akan aikin alkhairi da kuma cewa ya nemi rahmar Allah madaukakin sarki zalika zikra lizzakirin Allah madaukakin sarki ce wannan abinda ake mana wa'azi da shi yanzu akai zikra tunatarwa ne ga masu tunatowar abinda yasa aka ce tunatarwa ai akan abinda ka sani ne aka ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min ka tunatar in ka ji an ce a tuna maka abinda ka riga ka sani ne me yasa aka ce a tuna saboda dan adam yana da wato kenan abubuwa da yawa wanda suke shigaltar suke iya shigaltar da shi to yana tunatar da shi sai ka ga wato kenan ya tuna misali duk abin da ka gani yanzu kamar misali tunanin dan adam ko kwakwalwar dan adam kamar littafi ne haka a rubuta a ajiye a dauko wani abu wani file ne ai wani abu a ajiye a dora wani a dora wani a dora wani a dora wani automatically kana dora wasu abubuwa akai na kasa kana da damanta shi sai dai in ka zaro shi kuma duka sake karanta abin da yake cikin sa duk abin da ya faru yau kwakwalwarka tana da jibga shi in ka ga abu kwakwalwarka tana da jibga shi in ka sake gani kwakwalwarka tana jibga shi ka ga kiyaye abin yau ka kiyaye na gobe ka kiyaye na gata sai ka ga na baya kana manta shi amma ana dakowa fa da ana kade masa gura ana dawo da shi sai ka ga wato kenan kana sake tunatar da shi ne ma'ana zalika zikra lizzakirina saboda haka tunatarwa tana da amfani ko da ka san aya ko ka san sura ko ka haddace alqur'ani ko ka karance tafsiran duniya ne je ka zauna gurin tafsiri abinda ka sani sai a dada gaya maka shi sai zama fadin an kade masa gura an dawo da shi wato kenan sama akan abinda ka sani la Allah ma kuma wata ran sai a fadi abinda baka sani ba to ko ba haka kake tsammanin sa ba ashe da kai kayan da kake tsammanin sai kaje awoki ashe ma ba haka bane yanda kai ka dauke shi Allah madaukakin sarki ce zalika zikra lizzakirina to mu je malam
واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين
الله بارك فيك ذلك يقول واصبر كي هكولي يا محمد كي هكولي فإن الله لمن الله بارك فيك ذلك لا يضيء أجر المحسنين والله بزي توزر لا دم سي إحساني با لا دم سي إحساني با كغا إذن الله بارك فيك ذلك زي أمرشي أبوانا الخيري ya ka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam directly amma in abu da matsala sai address din al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba zai address din sa directly wato kenan zuwa ga wannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam directly ba a baya ba kuma ta bayyana maka karanta inda Allah madauki zai ce yake ce masa fastaqim kama umirta ka tsaya daidai ya Muhammad kamar yadda aka umurta dan wuce ka sannan sai ce da wanda suka duba tare da kai ko musulmi haka ne amma sai ce mai wala ta dagawa bai ce wala ta dagawa ba kage wala ta dagawa yanzu ki dabi zuwa ga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya akan hanya daidai kamar yadda aka wuce ka da kai dan suka amma kada ku yi dagawa ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam kada yi dagawa saboda dagawa sai matsala ne mai kyau to darajar sa Allah madaukakin sarki baya address din sa da wannan sai address din wato kenan al'ummas sannan sai yace wala tarkanu ila allazina zalamu bai ce wala tarkan ba dade kidabin da shine amma sai aka mai da kidabin zuwa ga al'ummas wala tarkanu kada ku karkata zuwa ga zalimi ba ce karka karkata wato kenan zuwa ga zalimi wanda kuma yana cikin girmamawa da Allah madaukakin sarki yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai yace wasbir kai hakuri ka daure saboda sai da sallar nan da aka ce kai aqimi salata ko ka sai da sallar nan da zaka yi wato sai da hakuri shi kuma hakuri ya kasu kashe biyu akwai hakuri akan akwai hakuri ga bari as-sabru ala da as-sabru an yawa duk aiki na alkhairi as-sabru ala ake masa kai hakuri akan tsai da sallah kai hakuri akan azumi kai hakuri akan zakka ko kai hakuri akan duk wani aiki na alkhairi ka daure ka yi shi kana kwance kana cikin baccinka a cikin bargo mai dadi ladan yace as-salatu khairu min an-nawmi to kai hakuri akan wannan mushakkar da zaka tashi kai alwala ka zo kai sallar nan a cikin jami'i wannan hakuri ake yi azumin nan kana jin yunwa yau baka zuwar ba kaza 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 ga kishirwa ga rana ga menene aka ci kai hakuri akan wannan mushakka din wasbir kai hakuri ma'ana ka daure saboda duk inda Allah madaukakin sarki ya umurnin aikin alkhairi sai ci to ai hakuri kuma akai saboda in babu hakuri wato kenan ba zai yi ba shi kuma hakuri sifa ne ta mutane na kirki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair akwai abin mamaki dangane da al'amarin mu'mini saboda duk al'amuransa a gare shi shi alkhairi ne ina sabatu sarra shakara fa kana karama wa ina sabatu darra sabara fa kana karama wa laysa zalika li ahadin illa almu'min in ni'ima ta same shi sai ya shukura ma'ana bi Allah da ni'imar tasa in bala'i da musiba ta same shi sai ya daure ma'ana sai ya hakuri akan abin nan dan haka malaman zuhudu suke cewa anasa dictionary babu abin da ake kiransa algala algala shine tsada babu tsada a cikin dictionary malaman zuhudu kwata kwata aka ce a to amma akwai araha suka ce yace akwai araha suka ce akwai araha amma babu tsada su anasa dictionary aka ce to me ya faru haka suka ce duk lokacin da abu ya tsada sai su hakuri ga barinsa sai zama yafi komai araha eh duk abin misali kana sha'awar cin nama zuciya ta sawwala ta sawwala ba baka da kudin saya sai kai hakuri karkaci bashi sai kai hakuri ka dauri bahaushe yace haƙu menene kwadayi kere ne in ka sunkuya in an jafo sai ya wuce in aka wuce wuce kuma shikenan magana ta mutu saboda haka kawai su suka ce kawai duk lokacin da aka ce a waya yi tsada to su a lokacin ma ya fi musu sauki kawai sauki shine sai su yi hakuri a kansa ba tilas bane ko wai aiki na sako ba tilas bane hakuri akan yi a zauna lafiya sai su yi hakuri sai su daure don haka Allah madaukakin sarki yace to yi hakuri akan abin nan sannan ɗaya hakurin kuma ga barin sabon Allah sabon Allah kamar zina kamar shan giya kamar caca kamar duk wani aiki wanda yake na sabo kamar zalunci ko ha'inci ko cin dukiyar marayu ko cin dukiyar wani ko yaudara ko zamba cikin aminci duk abin da zai wato kenan ba aikin alkhairi bane wanda in kai zunubi za a rubuta maka tunda a baya mun ce akwai alhasanat akwai kuma as-sayyi'at to sai kai hakuri ga barin wannan abin Allah madaukakin sarki ko umurtan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kidabin ya tsallaka kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi har kan wato kenan al'ummansa haka Allah ce wasbir fa inna allaha lalle ka sani cewa Allah madaukakin sarki la yudhi'u ajra al-muhsinina wallahi baya tuzata la dan masu ihsani duk mutanen da suke masu ihsani Allah ba zai wadakata musu ladan sawa ihsani shine mai kyautatawa wanda yake kokarin ya ga yayi abu mai kyau a tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha katama al-ihsana ala kulli shay duk abin da mutum zai Allah ya wajabta yayi tsayaye shi mai kyau yayi ihsani ya kyautata shi fiye da abin nan yanda ya kamata yayi shi mai kyau Allah madaukakin sarki wato gina ya wajabta ihsani akan komai sannan a cikin ibadu ma Allah madaukakin sarki ya wajabta ihsani kuma ta nan ne ake tantancewa tsakanin wanda yake da kaza da wanda ba shi da shi da aka tambayi su malamai menene ihsani suka ce shine wato kenan mutum ya kara ziyadatu amalin mutum ya kara aiki fi ma farada Allahu lahu aw fi jinsi ma farada Allahu lahu fawqa ma farada Allahu alayhi mutum ya kara wato kenan aikin alkhairi cikin abin da Allah ya farlanta masa sama da an da Allah madaukakin sarki ya farlanta masa Allah samu bayanci wannan misali Allah madaukakin sarki ya farlanta sallar azhar al-asr maghriba isha in kai su shikenan haka ne amma masu ihsani bayan sun yi sallar sai kuma su tsaya su yi abin da ake kira sunanin rawatib sai su yi nafila biyu ko kuma su hudu wasu ma har shida suke kaga ƙari ne cikin jinsin abin da Allah ya farlanta musu fiye da abin da Allah ya farlanta musu domin wannan sallah da za su yi ta baya yanzu ita ba farilla bane ba farilla bace ko kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa yu'in go akidina ma ta'am rabbuhum innahu kanu qala zalika muhsinina lalle masu tsoron Allah madaukakin sarki suna cikin aljanna kuma duk abin da Allah ya ba su za su karba hannu bibbiyo ai da masu masu ihsani ne sai Allah madaukakin sarki sai mata ta hanyar da ake zama isa ake samu ihsani sai ce kanu qalilan minal layli ma yahjau sufa dan kada ne suke bacci a cikin dare dan kada ne suke bacci a dare amma to me suke yi suna tashi sai sallah suna tashi sai aikin alkhairi don haka abin ba sunan wannan tabi'in nan ne yake cewa duk wanda kaga baya iya tashi da daddare ya sallah to ka sai ya san cewa fa inna ma qabbalat huzunubu zunubansa su suka daddaure shi amma kaga Allah madaukakin sarki idan kai sallar isha baka tashi ba sai sallar safiya ba zai kama ka da laifin komai ba ba kuma Allah ya faranta wannan sallan ba amma saboda suna son su yi tarbiya su shiga cikin masu ihsani sai ya zama za su tashi cikin dare su yi wannan sallolin kaga kenan yanzu sun ƙara aiki cikin jinsin abin da Allah madaukakin sarki ya faranta musu fiye da abin da Allah madaukakin sarki ya faranta musu da abin da ya faranta musu sallar asuba ne ai sallar isha ne kuma sun yi ta kuma sun tashi cikin dare suna yi sannan ziyadatan ala zalika sai ce kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil azhari hum yastaghfirun da asuba kuma suna ta istighfari suna ta istighfari suna ta in kace astaghfirullah dai me yi ba ka fitar da wajibin amma za su zanna suna ta yin istighfari suna ta neman kusanci zuwa ga Allah suna ta addu'o'i suna menene suna menene sun kama hanya wato kenan ta ihsani sannan ko da sallar nafilfili da suke yi da kuma sallar farillun da suke yi sukan tsaya su ba da cikakkiyar natsuwa a sallar da kushu'i da kunuti da abin da ya kamata a samu natsuwa wanda a daidai lokacin da suke sallar suna gana da Ubangiji ne an ce almusalli yana ji rabbu ba za su suna yin sallah amma ku suna nan suna nan suna nan suna ta nan Maiduguri suna ta nan Kano suna ta nan shagon su suna ta nan mai dinsu sauran su ba a'a suka yi kokarin su suna kokarin su su ga cewa sun halarto Ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin sallar su fiye da wanda ba haka ba don haka idan Allah madaukakin sarki ya tashi nawar zuciyar su ya haskaka ta sai kaga ta sha bamban da wanda shi ba haka yake ba da daddaren baya tashi na filmin su wanda suna tashi sai da ba za su taba zama daya ba kaddara a ce raka'a biyu kawai za su yi kuma raka'a biyu na ce lada dari ɗaya za a ba su kadai a yi shekara goma kullum sai sun yi kai kuma shekara goma na duk kullum ba ka yi ya kake tsammanin bambanci tsakanin ku wato kenan lallada raka'a biyu kawai ballantana da ke goma a cikin su da sauran su kasan wato kenan bambanci da nisa shi yasa Allah zai ba su wani wato kenan inaya kasa a cikin zuciyarsu da kuma wato ne rayuwarsu da kuma haske kuma suna da ba da uzuri a wanda ba shi kenan ba saboda suna ganin su a cikin wani yanayi amma saboda damuwar da Allah ya ba su ta musamman ba sa fito da wannan abin su yi gadara da shi za su tafi ordinarily tare da kowa ba ruwansu ba sa kafafa da su na kusan Allah ne ba sa nuna isa cewa suna da bambanci tsakanin wani aso da ai sirga sun tsallake wannan yanayi bari ba da misali Allah madaukakin sarki ya ce annabi Musa alaihi salatu wasallam din da ulul azmi min rusuli ka je gurin bawana ka koyi ilimi annabi Musa ya ce a duniyan nan kuma yanzu don yayi kudu ba ranar sallar jima'i hauka minbare ya kudu ba aka ce ya Musa waye ya fika ilimi a duniyan ce ha ba duniyan nan ba kam a yanzu dai ka a duniyan ba wanda ya fi ni ilimi Allah ya ce masa ka je a kowa da ya fika eh okay haka din ne ko amma Allah ba da kuma yake ce masa ka je gurin wanda ya fika ilimi ya je shi gurin malam ba Allah ba wanda ya fika sallah a to kina akwai din kenan tunda ya ka ce masa eh to ai Allah to amma shi bai mai da abin ga Allah ba shi yasa aka nuna masa ya tafi gurin Khidir ya ce assalamu alaikum da ya same shi a kwance ya ce annabi arzuka salam ina da kike sallama a wannan kasar kafirai sai da inda yake cikin kadar din shi dai ne musulmi sai dan ta assalamu alaikum wannan kun gaisuwa ne ta musulunci ta a'a annabi arzuka salam da ce kai wane ne ci anyi Musa ne wani Musa 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 dan Musa Musa bani Isra'ila a to san da sa me ya kawo ka yace nazo ka koya min abin da Allah sanar da ka sai a ina zai yi wa da babun ka kawai me yasa ai ba za ka iya hakurin zama da ni ba ce a insha Allah zan yi hakuri sai to ga sharadi wannan abu ya faru Musa bai masa ba wannan abu ya faru Musa bai masa dan kasa hakuri sai yace masa ha za ka rako bai ka dafa Allah yake a hanya ni ma zan yi abin Khidir bazai nuna kafafa ma Musa ba illa iyaka yanzu abin da malamai suke cewa shine da wanda yake da masaniya da wanda ba shi da masaniya akan lamari na addini ko inaya ta Allah madaukakin sarki bambanci in ana son duniya ta zauna lafiya shine shi wanda ya sani zai yi uzuri a wanda bai sani ba tunda ya san bai sani ba wanda bai sani ba kuma ya kamata ya bi ladabi tare da wanda ya sani idan wannan bai bada uzuri a wancan ba ko kuma wancan bai dauki ladabin da wannan ya dora shi akai ba to tafiya ba za ta zama dai ba annizamu la yatri saboda haka rayuwa take shi yasa ka ga yanzu ake samun matsala wanda bai sani ba za ka ya faɗi duk abin da ya ga dama wanda kuma akwai abubuwan da wato kenan ba haka suke ba to saboda haka waɗanda suke ihsani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin to su suna nan suna ta ihsanin su a cikin Allah madaukakin sarki kuma yana kula da su sannan Allah ba zai tozarta ladan su ba zai yi da su da wanda ba su yi haka ba su zama daya wato kenan ranar lahira to mu jimala
falawla kana min al-qurun min qablikum قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين
الله مروك كذا الكيتش فلولا كان من القرون من قبلكم منين دليل ديسا wai a cikin karni da suka wuce kafin ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ulul baqiyati me yasa ba a samu mutanen da ake kiransu ulul baqiyati me yasa ba a samu ne kamar da Allah ke tafara la kanar karyatun ko amanat min kamar ko menene illa qaumu yunusa kana fa ha imanu ha illa qaumu yunusa ko wai menene dalilin da yasa ba a samun wasu alƙarya gari da zai zo ya imanin sai zama ya amfane shi sai dai mutanen annabi Yunus ne kawai su haka sai faru da su mutanen annabi Yunus da suka imani imanin su ya amfane su me yasa na baya da suka imani ba a samun wanda za su zo su yi imani a cikin al'ummomin da aka halaka har imanin su ya zama ya amfane su me yasa sai mutanen annabi Yunus kadai nan ma haka Allah madaukakin sarki su yakin ya fito da shi falawla kana min al-qurun min qablikum ulul baqiyati me yasa a cikin karni da suka wuce kafin ku me yasa ba a samu waɗansu mutanen da ake kiransu ulul baqiya me yasa ba a samu ulul baqiya in an ce baqiya me baqiya kan ba saura ba saura idan rikici ya zo ya buga ya kada ya zubar da ko wannan ya warbar da wannan yaro wanda suka tsaya kyam to su ne ake kiransu baqiya su suka rage ko ba haka bane in gini ya fadi wannan ya fadi wanda ya tsaya shine baqiya me yasa in rikicin duniyar nan ya zo da shirka da musulunci a taku ba ai menene ai me yasa ba za a samu wanda za su tsaya kyam akan hanyar Allah ba me yasa ba a samu saboda kalmar laula idan ta zo ta bayan ta idan ya zama jumla ismiya ne ana kiranta imtina'iyya tana kore abin ne idan kuma jumla fi'iliya ne wato kenan ana kiranta laula at-tahdidiyya tana wato kenan kwadaitarwa ne wannan ma kaman tana kwadaitarwa ne laula anan tahdidiyya ne tana kwadaitarwa me yasa ba a samu ai ma'ana ya kamata a rika samu ya kamata a cikin kowane lamari a cikin jama'a a samu mutanen da ake kiransu ulul baqiya wanda ko meye zai faru a duniyar su za su wanzo su tsaya a kan hanyar da ta dace me yasa ba a samu irin wannan ne mana ya kamata wato kina a rika samun irin wannan to su menene aikin su yanhauna anil fasadi su zama suna aikin fasadi ne aikin fasadi ya kamata su ga in za a yi abu kaza na saban Allah su hana in za a abu kaza da bai dace ba su hana me yasa ba a samu irin wannan ai ma'anan wannan aya shine ya kamata a rika samu tunda tahdid ne mun bayyana wannan inda ana samu al'ummomi za su rushe yanzu adawa da an samu wanda suka zo suka hana su fasadi da za a halaka su ba za a halaka su ba san mu dawa da an samu ulu baqiyatin a cikin su yana hauna an fasadi da za a halaka su ba za a halaka su ba duk mutanen da basu da mai fada musu su ji ta shi ga za su iya fada cikin kowane irin wato kenan matsala me yasa ba a samu don haka shesa a cikin al'umman musulmi wajibi ne a samu mutanen da za su fada ma mutane gaskiya ko mudacin ta kuma duk rikici ya kada a zubar suna nan tsaye sun zama wato kenan ulubakiya yana hauna anil fasadi fil ardi ya zama wato kenan suna hana fasadi wato kenan a ban kasa amma sai matsalar shine ba a samu illa kalilan sai dai yan kadan mimman ajena minhum cikin wanda muka tsara tabakar daga cikin su ba a samu sai dai yan kadan ko tafana alkhairu wasulaha uzallu fama an munkari fil nasi nahi alkhairi ya lalace ya kare masu gyara kuma sun zama walakantattu ba a daukan maganar su wasulaha uzallu sun zama wato kenan kaskantattu amma an munkari fil nahi sai zama babu mai hanin munkari a cikin mutane to kaga wato kenan matsala za ta faru kowace irin musifa za ta iya sauka amma in an samu mutane wanda za su tsaya su faɗi gaskiya alamari su nuna ma mutane abu kaza bai dace ba ga yanda ya kamata a yi ga yanda ya kamata a yi to za a samu gyara kuma musiba ba za ta zo ba domin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sadaka Allah madaukin yace amma abin mamaki shine ba a samu sai dai kadan cikin wanda muka tsere minhu daga cikin su wataba alladhina zalamu ma utrifu fihi ko zalimai sai suka bi wato kenan dadin da Allah madaukakin sarki ya ba su Allah madaukakin sarki ya kawo ni'ima ya kawo ruwa ya kawo abinci ya kawo iskar shaka musamman ma yanzu a wannan zamanin kan babu abinda zamu iya fadawa Allah madaukakin sarki komai ya sauwake mana kana da dan uwanka a Kano sai ku taɗi da shi ka ga masa duk abin da kake so wallahi da sai kai tafiyar kwana da kwanaki kafin ka je ka karo amma yanzu Allah ya sauwake wasailul ittisalat kala kala da a halari wannan malamai Allah sai dai su je su aro su zo su nemi takarda su kwafa yanzu tafsiri in kana so a gobe sai a je a kawo maka a Kano ba ma abin da magana ta tafiyar su ga sunan ka cakata gaban mu komai da sauransu riguna da jikin kowa da kwarkwata ba dadin nesa sosai ba dai wuyan gaske ka zama saurayi jikin zaba ba kwarkwata amma yanzu ina take ina tsando yanzu ina gidi ina kuma da sauran irin wa'annan duka wadata cikin masallacin yanzu ina kokon tofa yau babu Allah madaukakin sarki ya kawo sauki kala kala to amma sai mutane su bi wannan jin dadin sai su tsammani shine wato kenan mai dawomar da su sai su manta da Allah madaukakin sarki da ya kawo wa kanu mujrimina sai zama su laifi saboda ni'imar Allah ta sa sun mance da Allah sun kuma shiga cikin aikin saban Allah madaukakin sarki to sai zama su laifi to kaga bai kamata wato kenan hakan nan ta faru ba to mujrimu kana
wa ma kana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun
Allah madaukakin sarki yace wa ma kana rabbuka lalle bai dace wato kenan ga ubangijinka ba lihu likal qura ya halaka wato kenan gari bi zulmin saboda wato kenan zalunci da suka aikata ba zaluncin Allah madaukakin sarki ba Allah ya halaka su da zalunci ya zalunce su ba a saboda zalunci da su suka aikata alhali ahluha muslimuna mutanen cikin ta akwai masu gyara don an yi sabo a gari Allah ba zai halaka mutanen garin ba in dai akwai masu gyara saboda ai dama kullubun alama qata'un ko wakar qata'ina at-tawwab saboda haka dan an yi sabo anan an yi sabo a can an yi sabo a can amma wasu suna nan su je su yi magana anan su hana wancan su danne nan wancan ya fi karfin su a danne nan haka nan ma dama ana irin wannan Allah ba zai aiko azaba ta istisal wato kina atumbuke mutanen gari ba ya baki dai ba Allah madaukakin sarki wato kenan zai jinkirta musu saboda masu amr bil ma'ruf uli baqiyatin din kenan yan hauna anil fasadi wanda suke hana aikin fasadi a ban kasa kenan kamar har yanzu ana kwaraitar da mu cewa kar mu yanke kauna da rahaman Allah saboda masu sabo da suke cikin mu idan musu suna sabo ba za mu yanke kauna cewa Allah madaukakin sarki zai hana mu rahamarsa ko kuma jin kansa ba illa iyaka yanzu abin da ake so shine wani mataki za mu dauka wajen hana su saban dama kuma haka al'umma take biyu ne da waɗansu kullum fasadi suke yi ko kuma shi suke sha'awa waɗansu kuma gyara suke so wani lokaci yadda kal ayyamu nadawlaha bainan nas masu barnar in suka yi yawa sai su fi karfin wa'ancan nan sai zama tafanar kai rasulullahi uzallu wa azza bi zillihim ahli safaqu sai zama idan sulaha suka zama kaskantattu sai zama masu wauta kuma masu barna kuma sai zama sune suka samu daukaka to amma haka za a zanna ba za a zanna ba binal umuri bi ahli dini masaluhat fa in tawallat fa bil ashrari tanqadu ginin al'amari ya kamata ya zama masu addini ne don haka duk abu da ya shafi shugabanci ko ya shafi gyara ko ya shafi menene masu addini dole su rufe idan su shiga ciki saboda idan suka juya baya suka ki suka koba gefe fabil ashrari tanqalu to shikenan sai zama ishtararu su zasu shugabanci lamar shi yasa su kuma da suka zo yanda tsarin su zasu tsara yanda zai ci musu abin da su magana daya yarima bukure yace zan mai da jahan zabbara a garkashin bylaws da kuma garkashin shari'a musulunci wannan kalma daya sai da ta bigi duk wadin bangon duniyar nan aka zuba ido cewa ba zai yi ba yace kuma sai yayi ya kuma dauki duk matakan da ya kamata a ce yayi duk da dai an samu rauni a cikin abubuwansa amma gyaran da tawannin shari'a ta kawo har yanzu yana nan tare da mu har yanzu yana tare da mu kuma a wannan lokacin sai zama yadda ka san wani karamin annabi haka mutane suke tsoron sa wanda ba su da gaskiya don akwai lokacin da muka je mu mitin a Arewa House da jama'atul Nasiru Islam ta shirya manyan malaman arewacin Nigeria da shugabanni aka gayyace su nan garin an gayyace mu mu uku mun tafi da ni da limamin masallacin nan da malam Salih Jamil na Lanzai na Jalam don je wannan gurin farkon shari'ar nan Yarima Bukure ya zo Kano malamai sun gayyace shi gwamnan Kano na wannan lokaci ce wallahi ba zai shiga garin sa ba tama aka ce ba zai je ba zai je bata Kano Kano fa saboda tsoron a wannan lokacin to ala ayi hala alhamdulillah tun daga dalilin wannan har yau ba gidan karo ya gidan nan a garin nan gidan giya ba sai dai a munafurce ta je sallar su kai shan giyar ma kai local government din nan da kanta sai da tai bailo cewa an daina sai da giya an hana kuma ta hannu saboda haka ahalin din dole su shiga cikin abin da ake kiransa wato kenan za a yi gyara a kai idan ba haka ba sai ya zama wato kenan waɗanda ba su sani ba su ne za su yi wato kenan da a garin a ƙasar nan akwai lokacin da shugaba zai speech ya ce bismillah ar-rahman ar-rahim kore ka aiki amma yanzu kaga abubuwa duk suna ta cancanjawa da ba kai saka musulmi take ba ko an ci zaɓen za a kashe abi wala da baba kai ne ke mige ba sun yi musulun tiket ba a ba an kashe ba taki kan suka ce ba su yadda baba gida yace na kashe kana kawo taki hankali yau kan tana nan baban gida yana nan Allah wa dauki sarki ya sa musulun din take ko ma ya yake ne aqalal aqalli ya sha babban da a ce ba haka ba to saboda haka dole ne masu islahi ya zama wato kenan sai shiga cikin al'amura in ba haka ba sai zama wato kenan masu barna ne to mu ji malam ina muke ne wa ma kana rabbuka ba wa ma kana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslimin walau sha'a rabbuka zaka ja
walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
تشيكي تسامي هكذا سيجني سيجني to ji gaba da ja kawai sai ka kai kacin sura wai
wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul illa min anba'ir rusul ma yusabbitu bihi fu'adak وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا آمنون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه الأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
الله أكبر الله أكبر كنت لك تقول ولو شاء ربك والله إن أبيجنك يا قدامة لجعل الناس ummatan wahida da Allah ba da kuji sarki ya ga dama sai ya sa mutane su zama al'umma kwaya ɗaya tal duk duniyar nan sai mu zama kabila ɗaya babu bambancin kabila ɗabi'un mu ɗaya halayen mu ɗaya addinin mu ma wata kenan guda ɗaya ko kana nasu ummatan wahida ai da mutane duk al'umma ne guda ɗaya ko akan shirka sai Allah ya aiko manzanni inna Allah magana kuji sai ya ga dama sai ya sa duk mutane akan shirka su su tafi wuta ko kuma duk ya sa su musulmi duka su tafi aljanna amma Allah ya ce ba haka ya tsara ba don haka la ya zalo da muktalifina ba da su gushe ba suna nan suna sabawa Allah wanda kuke sarki ya yi su daban-daban da muna karanta kissan Nuhu alaihi salatu wasallam aka ce daga cikin yayansa Hamu a cikin kwale-kwale ya dan faki idan mutane ya sa su sadu da matarsa ba ban sai masa baki ta haka ya zama yayansa duba kake ne kuma masu gajeren gashi da sauransu kaga sai zama samu bakaken fata fararen fata wannan kuma ake larabawa ne ƴaƴan yafi su wannan rumawa ne ko kuma turawa ne wato kina ƴaƴan samu da dai sauransu to jinsin sai ya bambanta nisantansu da juna sai zama kabilu sun bambanta harshe ya bambanta don haka fahimtar addini sai ya bambanta arziki sai ya bambanta wato kenan kaifin hankali ya bambanta rashin hankali ya bambanta ta haka mutane hakan nan za su zauna a cikin wannan wala ya zalo na muktalifina illa man rahima rabbuka sai da wanda ubangijin kai maka tsaron hama shi ba zai shiga cikin iktilafi ba kenan in haka ne iktilafi in an ce wala ya zalo na muktalifina iktilafi ya zama kaucewa wa ka'ida wanda take sananiya wanda za su fice akan tsarin da Allah madaukakin sarki ya dora al'umma su ne muktalifin amma wanda suke kai to su ne mar rahimar rabbuka sadaka akwai wanda za su zauna akan hanyar daidai hanya ta gaskiya duk yanda wato kidan zamani ya canja duk yanda aka kawo launi a addini duk yanda aka kai da kirkiro bidiyoyi duk yanda aka kirkiro kungiyoyi duk yanda aka kirkiro duk wani abin da zai sa mutane hankalinsu ya dan kauce daga asalin tushen addini to akwai wanda su za su tsaya akan wannan walizalika saboda hakan nan ne kalakan Allah madaukakin sarki ya halice su daban-daban da fahimta daban-daban da ilimi daban-daban da jinsi daban-daban da yare daban-daban wata mar kalimatu rabbika kuma kalmar ubangijinka ta cika wato kenan Allah madaukakin sarki haka dan kalmar ubangijinka ta zama ta cika cafcaf wace irin kalma ce Allah ya ce la'amna an jahannama wallahi sai na cika wutar jahannama min aljinnati daga aljanna wa nasu ajma'in da mutane baki daya kenan ya riga ya gabata ilmin Allah Allah zai yi wuta zai yi aljanna kuma zai cika su duka ko sadaka dole mutane su saba babu yanda za ku waye karbi gaskiya babu yanda za ku waye fahimce ta daidai dole wanda Allah madaukaki sarki sai rufa musu asiri sune za su fahimce ta wanda ko ba su fahimce ta ba sune za su tafi wato kenan wutan jahannama kuma a nan Allah madaukakin sarki ya rantse sai ya cika ta cap 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 ita ma aljanna Allah ya alƙawari sai ya cika ta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana wannan cika jahannama ya tabbata da ayan alqur'ani cika aljanna ya tabbata da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan aka samu rikici tsakanin wuta da aljanna aljanna take cewa wuta take cewa jabbaran mutane masu kuɗi masu kafafa masu mulki masu kaza su ne za a sa a cikina don haka na fi ki ta fada wa aljanna, aljanna ta ce a to ni kuma talakawa ne a cikina masu ilimi masu hankali masu kaza 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 sai Allah madaukakin sarki ya hukunci zakatu sai ke din ai rahama ta ce ina jin kan wanda naga dama a ciki ke kuma gurin hukunci na ne ina hukunta duk wanda ya min tsaurin kai kuma kowannan ku sai na cika da nasa mutanen walikilai kuma mil aku mako yawa ke aljanna sai na cika ki da raunana da talakawa da masu hankali da sauransu ke sai na cika ki da jabbare da kafirai da azzalimi da sauransu kowanne haka ya tabbata a cikin hadisi cin Allah sai ya cika aljanna chap chap kamar yanda ya tabbata a cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki sai ya cika wuta chap chap Allah ya saba mu cikin wancan wa kullan kuma kowanne daga cikin waɗannan mutanen da suka gabata din nan da gusalika min anba'ir rusuli muke baka labarin wato kenan manzanni wannan adawa wannan samudawa waɗannan mutanen Shu'aibu mutanen Lut mutanen kowanne daga cikin su idan muka tashi zamu baka labarin su to zamu baka labarin manu sabbita bihi fu'adaka abinda zamu karfafa maka wato kenan guiwarka ba washe guiwa yake cewa da larabe yace zuciya zamu karfafa maka zuciyarka ma'ana zamu karfafa maka guiwarka kenan da kowanne dan haka kenan kaga kissosi da suke cikin alqur'ani ana barawa ne dan a karfafa guiwar mutane mu'minai a kuma wato kenan da hankalin su ba mujarradin kissar bane wani lokaci malamai suna tafsiri sun fi karkata zuwa ga sarabin kissa kawai mutane su sha labari ba shine manufar ba kowace nukta daya akwai ayan da take karantarwa kowane gaba daya akwai abin da take karantarwa to wannan abin da take karantarwa shine ya kamata a ce a kuma damuwa da shi akan bada labarin wato kenan kissa saboda haka Allah madaukaki take ce haka muna yi ne dan mu karfafa maka wato kenan guyarka waja'aka ga fi hadhihi alhaq ga gaskiya kuma ta zo maka a cikin wannan alqur'ani kuma kenan a cikin wannan addini a da mu baka labarin da dan mu karfafa maka guyarka yanzu a cikin wannan addini da cikin wannan alqur'ani gaskiya ta zo maka wa mau'izatun wa'azi ya zo maka da gargadi wa zikra da tintintini lil mu'minina ga mutane wanda suke ba su imani saboda haka wannan shine abin da muke tafi da shi muka aiko maka shi wa kun sannan ka gaya musu ya Muhammad musamman ma lil ladina la yu'minuna ga mutanen da ba su da imani kace musu imalu ala makanatu kowa ya je aiki a bisa fahimtar sa inna amiluna mu ma haka za mu yi aiki a kan fahimtar mu ba mun faɗi gaskiya kun ki ba amma za mu tantance daga baya wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin dan haka kuke ganin shi ne gaskiya ku je ku yi amma fa wannan ba wai ya ba su umurnin su je su yi bane a'a ala haddi qaulihi inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tasahi fasna ma shit ko daga cikin abin da aka ji man annabawa da suna fara shi ne in kai barka da kunya to je kai abin da ka ga dama ai ba umurni aka baka je kai ba kuma lashin aka baka ba a ana nufin wato kenan yanzu kana da tabbatar da rashin kunyarka kuma da rashin rabonka don an ce masa ku je ku yi imalu ala makanatukum ku je ku yi aiki akan fahimtar ku din ana nufin wato kenan akwai matsala akan fahimtar ta ku kuma za ku abin nan mu da muke kan tamu kuma insha Allah za a tantace da mu da kowa yake kan shiriya kowa yake kan abin nan wanda zuru ku jira inna muntazirun mu za mu jira ku jira mu ma za mu jira mu ga menene zai faru tsakanin mu wato kenan mu da ku walillahi gaibu samawati wal ard duk abin da yake na gaibi a cikin samai da abin da yake gaibi wato kenan a cikin kasai duk na Allah madaukakin sarki ne don haka gurin Allah babu gaibi muna abun mu gaibi kenan ko yawwa wa yusiru zarrata fi zalma'i kama yara ma ga wata talma'i Allah madaukakin sarki yana kallon kwayar zarra a cikin dufin dare kamar yanda yake ga abin da yake karkashin teku babu wani abu da zai koya Allah madaukakin sarki don haka gaibi a tarbin hannun Allah madaukakin sarki yake a cikin samai da kasai wa ilaihi ruju'ul amr kuma duk lamarin duniyan nan gare shi suke komawa ko kuma umurni gare shi ya kamata ya koma ma'ana Allah shine ya kamata ya bada umurni Allah madaukakin sarki shine duk wani command duk wani umurni a duniyan da ya kamata ya fito daga gurin Allah madaukakin sarki tunda shine ya san komai shine ubangijin komai shine ya san umurnin da ya dace domin da bai dace ba da yawa mutane sun bada umarni a mutanansu sun halakar da mutanansu, da yawa mutane sun bada umarni a mutanansu sun wahal da mutanansu, amma duk inda Allah madaukakin sarki ya bada umarni to zaka ga mutane in sun bi to tokinin tsira za su sadaka umarni gare shi yake koma kulluhu gaba dayansa. Dan haka kai Muhammad fa abudhu ka bauta masa wa tawakkal alaihi kuma ka dogara zuwa gare shi, wa ma rabbuka bighafilin, lalle ubangijinka bai kasance yana rafkane amma ta'amaluna gaba da abin da kuke aiwatarwa ba, duk abin da kuke aikata Allah ya san shi ko bai rafkana gare shi ba. To in yayi shiru ya kyale to wai ba wai akan rashin sani bane, a'a saboda wani alkawari da yake ko wani lokaci da ya yanka muku innallaha la yamli lizalim hatta idza akadahu lam yadullahu. To wannan shine karshen wannan sura, lokacin kuma yayi ko da nan sala. To alhamdulillah idan mu dakata nan insha Allah ta'ala wanda muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa, wanda muka fuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, to masha Allah.